أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
يومنا هدو قوية رمضان hijira 447, wanda ya zo 21 ga watan 2026. Allah cikin ikonsa ya ba mu dama, ya ba mu zarafi, ya amince, ya yadda bisa kaddarawarsa mun dawo domin dorawa daga inda muka tsaya a waccan shekara ta 1446 ta 2025. Muna fata abin da ya faru a tsawon wannan shekara ayi na waɗanda suka rasu da waɗanda suka samu canji a rayuwa, muna roƙon Allah, muna tawassuli bi asma'il husna wa sifatil ulya, Allah ta'ala ya ji kandu waɗanda suka rasu, wanda suke da rai kuma da mu baki ɗaya. Allah ya sa mu kyakkyawan rayuwa, Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe, Allah ya sa mu cika da imani. A darasinmu inda muka tsaya a waccan shekara, mun tsaya a aya ta 270 a cikin suratul baqara aya ta 270, anan muka tsaya a waccan shekara. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تعلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الله سبحانه وتعالى أتكين ودنن آيوي داك كرنتو منا أولا شاتي سنا بياني أكن فللا نتيروا da ba da tallafi da gudunmawa da taimako domin raya addinin Allah da kuma raya bayin Allah duk inda kaji Allah ta'ala ya ce a saka kudi ko a ba da kudi ko a kashe kudi ko a fito da kudi ayi wani aiki in ka lura da kyau zaka ga wannan kudi ko wannan aiki yana komawa ne imma zuwa ga daukaka addinin Allah ko kuma raya bayin Allah Allah ta'ala a cikin wannan aya ta 270 ya gaya mana wasu manya-manyan hukunce-hukunce guda biyu na farko hukuncin ciyarwa na biyu kuma hukuncin bakance da alwashi Allah ta'ala ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin abinda kuka ciyar na ciyarwa kowace irin ciyarwa ko mai yawanta ko mai kankantanta ko a fili ko a boye ko ta fuskan wajabci ko ta fuskan mustahabbanci to Allah ta'ala yana sane da wannan au nazartum min nazarin ko kuma kuka yi bakance daga alwashi kuka dau alwashi kuka yi bakance to Allah ta'ala yana sane da wannan alƙawari da wannan bakanci da kuka dauka da wannan alwashi fa inna allaha ya'lamuhu Allah ta'ala yana da cikakken sani tun kafin ku yi kuma yana da sani a lokacin da kuka yi kuma yana da sani bayan kun yi Allah ta'ala ana siffanta shi da ilimi na ya'lamu ma kana wa ya'lamu ma yakunu وَيَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ الله تعالى يا سن ابو كافن يا كسانچه يا سن ابو ا لوكاچين دا يكي كسانچوا كما يا سن ابو كافن كو لوكاچين دا يكي كسانچوا كما وندا بي كسانچه با دليل رشين كسانچوارسا الله تعالى انا سفنت علمنسا تا فسكوكي غدا 13 Allah ta'ala sai ya ce ya alamu ma kana wa ya alamu ma yakunu wa ya alamu ma lam yakun Allah ta'ala ta wannan fuska guda uku ya san abin da ya kasance abin da ya san kuma abin da zai kasance a gaba sannan ilimin Allah ta'ala yashmal al-mumkinat والمستحيلات والجائزات wannan kuma guda uku Allah ta'ala ya san duk wani abu mai yiwuwa Allah ta'ala ya san abinda ba zai yiwu ba da dalilin rashin yiwuwarsa Allah ta'ala kuma ya san abinda wato mai yiwuwan yiwuwa Allah jira cikin ilimin Allah sannan ta fuskan fili da boye ana siffanta ilimin Allah da ya alamu zawahira wal bawati Allah ya san duk abin da yake fili Allah ta'ala ya san dukkan abin da yake boye sannan a haɗa bi kulli shay'in ilma cikin ilimin Allah ta'ala ya yalwaci ya game ya haɗe da dukkan komai da kowa yana cikin sanin Allah ta'ala sannan ilimin Allah ta'ala ana siffanta shi da jahilci bai gabace shi ba ko mantuwa ba ta riskarsa kuma ana siffanta ilimin Allah ta'ala da ba shi da iyaka ilimin Allah ta'ala ba shi da wata iyaka da zaka ce iyakar ilimi babu wannan sau Allah subhanahu wa ta'ala yace fa inna Allaha ya'lamu a cikin wannan akwai abubuwa biyu na farko akwai kwadaitarwa idan kana aikin kirki aka ce Allah ya sani to kaga an zaburar da kai akan ka ƙara dagewa idan kana yin abu na kuskure aka ce Allah ya sani to ana tsorata ka kenan cewa ka kiyaye kanka domin a cikin waɗannan abubuwa guda biyu da Allah ta'ala ya faɗa annafaqatu wan nadru kowanne za a iya yin sa ta fuska da zai zama karɓaɓɓe kuma za a iya yin sa ta fuska da ba zai zama karɓaɓɓe ba a baya ayoyin da muka karanta sun gaya mana mahimmancin ciyarwa sun kwadaitar da mu ciyarwa sun gaya mana falalar ciyarwa amma sun ja kunnenmu da abubuwa guda uku kada a samu almannu kada a samu al'aza kada a samu arriya'u duk wanda zai aikin alheri na hanyar fidda kudinsa ko dukiyarsa domin tallafawa addinin Allah ko taimakawa bayin Allah to ya kiyayi yin gori kada ka bada kudinka an yi aikin addinin Allah ka zo kana gori cewa da ba dan kai ba da ba a yi masallacin nan ba da ba dan kai ba da ba a yi makarantar can ba da ba dan kai ba da ba a mallaki motar can ba da ba dan kai ba da waɗancan ba su yi karatu ba ko ba su yi kaza ba ba a son ka dinga yin gori in kai aikin kirki na taimakon addinin Allah haka kuma idan wani ka yi wa aikin alherin nan kada ka dinga ai da ba dan na taimake ka ba da yanzu kana cikin wahala da ba dan na baka ba da yanzu baka da shi da ba dan na taimake ka ba ka dinga masa gori to Allah ta'ala baya son kai alheri kuma ka zo kana yi wa wanda ka yi ma gori sannan kuma cutarwa ka ba mutum ko baka ba shi ba kuma kaje kana faɗan bakakin maganganu da mugaya maganganu a kansa ya fiya naci ya fiya roƙo haka ya ta damuna haka ya yi takurani ya ta kaza filar ta sa na bashi kai wannan mutum akwai magiya akwai roƙo akwai naci kai ta ɓata shi da bakakin maganganu to Allah ya hana wannan da kuma wanda za ka yi don riya don jama'a su gani su yaba maka cewa kana yi ne don yabon mutane don ganin mutane don ƙarfafa mutane ba dan Allah kake yi ba waɗannan abubuwa guda uku aka ja kunnen mu cewa mu kiyaye su a lokacin da muke ciyarwa ta wajibi ko muke ciyarwa ta mustahabbi ga addinin Allah ko ga bayin Allah to haka nan kuma shi ma ba kance mutum zai iya daukan alwashi ko yayi ba kance a cikin ba kancen nasa akwai saban Allah kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya hango wani daga cikin sahabbai ana kiran sa Abu Isra'il kamar da Bukhari ya rawaito hadisin mai lamba ta 6704 Abu Dawud ya rawaito shi mai lamba ta 3300 Ibn Majah ya rawaito shi mai lamba ta 2136 to annabi daga Abdullahi dan Abbas yace wata rana annabi alaihi salatu wassalam yana yin hutuba sai ga wani mutum a tsaye a rana ya tsaya a tsakiyar rana tsaka sai annabi alaihi salatu wassalam ya tambaya shi wannan fa da ya tsaya a rana sai suka ce sunansa Abu Isra'il shi yayi bakance yau ba zai abu hudu ba na farko yayi bakance zai tsaya can ba zai zauna ba yau wunin gaba daya a tsaye zai yi shi to wannan ibada ne ka tsaya kawai ka ki zama wuni guda yace yayi alƙawari yau ba zai zauna ba sannan na biyu ba zai yi magana da kowa ba sannan na uku ba zai shiga inuwa ba sannan na hudu azumi yake yi in ka kula waɗannan abubuwa guda hudu da Abu Isra'ila ya lissafo ɗaya ne kawai ibada ciwon ba za ka yi magana ba waye hana ka yin magana a lokacin da ta dace ciwon ba za ka shiga inuwa ba waye ce ka shiga rana bayan ga inuwa ciwon ba za ka zauna ba a tsaye za ka wuni waye ce ka wuni a tsaye ba ibada kake yi ba da haka annabi alaihi salatu wassalam da ya ji waɗannan abubuwa guda hudu da wannan bawan Allah Abu Isra'il yayi ba kance zai tsaya a tsaye ba zai zauna ba zai tsaya a rana ba zai shiga inuwa ba ko ba zai yi magana da kowa ba zai yi shiru yayi kurum har zuwa yamma sannan yana azumi sai annabi alaihi salatu wassalam yace ku umarce shi yayi magana kun ga sharai shin yin magana ba addini bane ba ibada bace a gurin da ya kamata a yi magana din sannan yace shiga inuwa ashe zama a rana in ba shari'a ce tace shiga rana ba ba za ka shigar da kanka rana da sunan wai kana ibada ba sannan yace ya zauna kenan ba shari'a ce tace ka tsaya ba to kana da iko ka zauna ko ka tsaya tsayuwar da ba addini ne ya saka ba to ba za ka dauke ta ko ka maida ita ibada ba sai annabi alaihi salatu wasallam yace to ya cika azumin sa ashe a cikin waɗannan abubuwa guda hudu da ya ba kance zai aikata ɗaya ne kadai addini ɗaya ne kadai ibada da haka aka umarce shi da ya yi azumin amma waɗancan abubuwan guda uku ya rushe su kada ya ci gaba da aikata su kun ga nan shi yasa Allah ta'ala yake au nazartum min nazri ko kuma abinda kuka dauki alwashi daga bakance fa inna Allah ya'lamu Allah ta'ala yana sanin wannan abun sani na bayyanawa dama Allah ya sani kuma yana sani kuma ya sani kuma ya ga mai sanin sa da dukkan komai ya san komai kafin ya faru da lokacin faruwar sa da bayan faruwar sa ya san akwai ya san babu da babu da akwai duk suna cikin ilimin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ce wa madu zalimin min anfar sai ce lalle wato azzalimai ba su da mai taimako ba Allah ba zai taimaki azzalimai ba a lahira ko ba zai taimake su ba a duniya duk mai yin zalunci ko da ya ga alamar nasara a farko to ƙarshe dai sai ya ci ƙasa Allah baya son zalunci baya son azzalimai kuma baya bada gudunmawa ko taimako kowane iri ne ga masu aikata ainihin wato zalunci da muka kalli wannan aya za mu ka tazo mana da manya-manya kunce-kunce guda biyu na farko shi ne maganar nafaka ciyarwa da ɗan adam yake yi nafaka tana iya zama ta fuskoki da dama kamar yadda na faɗa cewa amma tana koma shi ne gina addini ana gina addini da dukiya da ilimi da lokaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi fice a bangare hudu duk wata daraja da mutum ya samu to tana fitowa ne daga wannan tushe guda hudu na farko shi ne imani sun yi imani sai sa Allah ta'ala yake kiransu da masu imani na biyu sun yi fice a ilimi saboda su suka yi karatu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Qur'ani na sauka annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta musu suna koya don haka sun koyi alqur'ani sun koyi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ciki da bai duk abin da ya kamata a sani game da addinin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu ya sanar da su ya fassara musu ya aikata sun gani don haka sun fi kowa ilimin addinin musulunci don sun yi karatun daga tushe sun yi shi daga asali sun yi shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na uku shine aiki sun yi fice a wajen aiki abin nan da suka koya ba sun koya ne don su yi ado da shi ko don su yi kwalliya ko don su yi jayayya ko gardama ko musu ko nuna yawan ilimi ba a'a sukan zo su tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama me Allah yake so a yi da an gaya musu sai su je su yi tun suna tambayar me za su yi me za su bari har ilimi ya kai suna tambayar me Allah ya fi so wani aiki Allah ya fi so wani aiki Allah ya fi so annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayyana musu aikin da Allah ya fi so kuma suna aikatawa da haka sun yi fice wajen aiki da ilimi sannan na uku shine adda'awatu ila Allah sabon annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi fice wajen daukaka addinin Allah da yada addinin Allah da kira zuwa ga addinin Allah da kare addinin Allah sun fita sun ba da lokacin su sun ba da dukiyar su sun bayar da lokutan su sun bayar da ilimin su sun hakura da jin dadin su sun hakura da garuruwan su sun fita sun yada addinin Allah har yazo mana nan in ka duba tarihin sahabbai mafi yawan su kaburburan su ma baya jaziratul arab sun yi tafiya mai tsawo sun shiga gari da gari sun dauki wannan sako na musulunci dinda suka ji sai su kafa makaranta su koya wa mutane addini su koya musu qur'ani su amsa musu fatawoyi su kuma gaya musu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a bari to da waɗannan abubuwan sahabban manzon Allah suka yi fice to an ka dauki ɗaya daga cikin waɗannan din shine daukaka addinin Allah ta hanyar bayar da rai da lokaci da ilimi da dukiya sun ba da dukiyarsu sun ba da kuɗin su sun fito da duk abinda suka mallaka sun yada addinin Allah da shi sun kuma gina bayin Allah saboda haka harka ciyawa in muka duba alqur'ani a cikin wannan sura ta suratul baqara Allah ta'ala ya gaya mana fuskokin ciyawa har guda 14 fuskokin ciyawa har guda 14 in ka koma can aya ta 195 Allah ta'ala ce wa amfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum illa tahlukati wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ta'ala ce ku ciyar a tafarkin Allah ku ciyar da dukiyarku domin kafa addinin Allah domin kare addinin Allah domin yada addinin Allah kar ku jefa hannayenku cikin halaka a guri na biyu sahabbai suka zo suka tambaya annabi alaihi salatu wasalam a aya ta 215 yas'alunaka madha yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. تعالى الله قال موسى فسكوتين لا تكشدوا كيسو قدابير دنغني قتي مكاو باين الله قتيكي أكوي إياي أكوي مكو سنتا أكوي مرايو أكوي تلكاو أكوي متفيد قدرين سيئينك الله تعالى كينا سن أسكا دوكيا أبايد دوكيا أود أنن واتعينهن بانقروي sannan guri na uku shine a cikin sura ta 219 yas'alunaka madha yunfiqun qul al'afu suna tambayanka game da me za su ciyar amsa shine abinda ya ragowa kakka dauki abinda zaka ci ka sha da iyalanka da iyayenka so Allah ya baka dukiya ya baka ne dan ka ci ka sha kai sutura kai magani kai akan kanka sannan ka wadata iyayenka da suka haife ka ka wadata iyayenka ka wadata matanka ka wadata danginka ka wadata makotanka ka wadata makusantanka ka wadata musulmi kama taimaka wanda ba musulmi ba wajen aikin nafila na ciyar da dukiya duka waɗannan amfanin dukiya kenan da za ta yi wa mutum insha Allah ya ce al'af ma'ana abin da ya ragowa daga bukatarka a ciki yake bayarwa dan Allah ya baka wanda zaka ci zaka dauka ka ba wani kai ma ka je kana nema ba sannan na hudu Allah ta'ala ya gaya mana wato irin yadda mutum ya bawa Allah dukiyarsa akai amfani da ita wajen yada addinin Allah ko ya bada dukiyarsa akai amfani da ita wajen kafa addini ko taimakon addini ko taimakawa jama'a ko samar da wato abubuwan da ake bukata na gina rayuwa ya amfani da dukiyarsa Allah ya kira wannan dukiya a matsayin rance kamar ka ba Allah rance ne kuma Allah ta'ala shi kadai ne yake bashi rance ya ninka ninkin ba ninkin dan shi babu doka a kansa ta ninkin ba ninkin shi kadai ne zaka bashi dukiya ya maka ninkin ba ninkin man zallazi qurdullah ardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira wane ne zai bawa Allah rance rance mai kyau Allah ta'ala ya ninka masa ninkin ba ninkin a suratul baqara ayati 245 a guri na biyar shine inda Allah ta'ala ya kwadaitar da mu wajen ciyar da dukiya wajen fuska alheri duk abin alheri in yazo ka bada dukiyarka ay alheri da ita kai kanka zaka ji dadi zaka ji farin ciki zaka ji annashuwa zaka ji wani irin wato yanayi mai kyau a zuciyarka lokacin da ka faranta ma wani ka kyautatawa wani ka ba wani ko kuma kai wani abin alheri da shi shine Allah ta'ala ce ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum ya ku masu imani ku ciyar daga abin da na azurta ku da shi min qabl an ya'ti yawmun kafin wata rana ta zo la bay'un fihi a wannan rana babu ciniki wala kullatun babu badadantaka wala shafa'a babu ceto sai wanda Allah ya bada izini akai suratul baqara ayat 245 guri ne shine Allah ne ya buga misali domin ya ja hankalin mutane cewa dukiyar da suke ba wa Allah ko suke ba addinin Allah ko suke taimakon bayin Allah da ita ba asara bace sai Allah ya buga misali da wato alkama yadda ake shuka alkama ta fitar da zangarniya zangarniyan nan kuma ta fitar da yaya mafi yawan su 100 sai Allah ta'ala ce masalul ladina yunfiquna wa fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ta'ala ce kwatankwacin wadanda suke ciyar da dukiyoyin su a tafarkin Allah kamar kwaya ce ka shuka ta ita kuma kwayan nan ta haifar da zangarniya guda ba kaga kenan haka dukiya kamar shuka ce idan ka bada dukiyarka aka taimaki addinin Allah ko aka taimaka bayin Allah wajen gina musu rayuwa da kayan more rayuwa da abubuwan addini to Allah ta'ala zai mayar maka ta waccan fuskar da Allah sannan kai shine bayanin wanda ya ciyar da dukiyarsa wato ba ta hanya ko kuma ta hanyar da ta dace Allah ta'ala ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wadanda suke ciyar da dukiyoyin su a tafarkin Allah sannan ba sa biyar da gori ko cutarwa akan dukiyar da suka ciyar Allah yace ladan su ya tabbata a wajen Allah mahaliccin su babu tsoro a gare su ko ba za su yi bakin ciki ba a aya 262 haka nan guri na 8 inda Allah ta'ala ya siffanta wadanda suke ciyar da dukiya ta hanyar su yi gori ko su cutar ko su yi riya cewa dukiyar su ba za ta yi albarka ba sai maye kuma da cewa wadanda suka ciyar da dukiyar su domin neman yarda Allah su ko kamar misalin gona ce a cikin gonan nan akwai ya yi itace kala-kala sannan kuma aka yi ruwan sama ya yi albarka ya yi yabanya to wannan alherin aka zai ta yaduwa ya bi zuriyarka ya bi ka a lahira ya bi ka a duniya duk masu aikin alheri da kashe dukiyarsu domin taimakawa addinin Allah ya kafu da taimakawa bayin Allah su samu rayuwa addini su samu rayuwar duniya mai kyau waɗannan ba su asara dukiya ba yabanya suke shukawa za su ga alherin abin a kansu a kan zuriyarsu a kan rayuwarsu a makomarsu a lahirarsu a kabarinsu a gaban Allah ta'ala idan suka tsaya don haka Allah ta'ala ya buga wannan misali shine na 8 sannan Allah ta'ala ya kwadaitar da cewa a guri na 8 kenan a aya 267 cewa waɗanda suke ciyar da dukiyarsu ta fuska biyu Allah ta'ala yana so in zaka bada dukiyarka ka bayar da halal ta halal sannan kuma ka bayar da mai kyau halal kuma mai kyau kada ka nufi mummuna dan mafi yawa mutane in an ce za a yi abu na Allah ba sa yin mai kyau sai mutun ya tsantsareriyar mota wacce zai dinga hawa da wacce matarsa za ta hawo da wanda ƴaƴansa za kai su makaranta amma idan kungiya ta je ta ja masa aya ta ja masa hadisi ta kadaitar da shi sai ce aje a dai mota tsohuwar ba a ba su dinga tawali tana tafiya tana hayaki tunda dai Allah za a ba to aje a siyo bus ba zai sakko sabuwa kar yace yadda na sai sabon mota kar na saiwa madan sabon mota kar na saiwa ƴaƴa na sabon mota kar da ake kai su makaranta to masu fita yada addinin Allah su ma ba su sabon mota kar sai ce aje a dauko tsohuwa tsohuwan ma ba wato wacce ta gaji sosai sai kenan sai a mata fenti kawai sai a ce gashi nan ku je ku yi aikin Allah da kun fara sai ta fara lalacewa dan kudin da aka tara duk ta cinye ko mutum ranar sallah zai sa a ma ƴaƴansa dinki mai kyau mai kyau mai kyau aiwa matansa dinki mai kyau yayi mai kyau amma aka ce ga marayu sai ce a duba mai arha ai musu mai arha tunda dai marayu ne ai ba sai sun sa mai kyau ba ai musu mai arha in abinci ne sai ya ci mai kyau da shi da iyalansa ci mai kyau amma idan an ce ga abinci za a yi na ciyawa na Ramadan sai ce ai musu kunumana ko an sa sukari ba ko ba sa sukari ba komai ma'ana shi kullun aka ce abu na Allah ne yana ga ayi mara kyau ayi mai arha amma abu ne na more rayuwa ayi mai kyau mai inganci to Allah ta'ala ya kwadaitar da mu cewa idan za ku ciyar ku dinga ciyar da mai kyau kuma daga halal wannan shine abin da Allah ta'ala yake so ya kwadaitar da mu wannan kuma yayi kiran mu mi wannan a cikin aya ta 267 yuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه haka wannan aya Allah ya zaburar da mu mu ciyar daga halal sannan kuma mu ciyar da mai kyau mu bada mai kyau saboda Allah zaka ba tunda Allah zaka ba ka dinga bada mai kyau yanda kai ma zaka samu lada mai kyau sai mutun ya fake da ka bada kalilan Allah ya baka kaseeran to ka bada kaseeran Allah ya baka akasaru mana guri na goma shine yanda Allah ta'ala ya gaya mana cewa shedan fa kullun hana kai yake ka aikin kirki idan kace zan bada 5000 in ba kai maza ka bayar ba sai shedan ya ce ta yi yawa mai da ita 3000 in ba zo an karba ba sai ka ce saura fa 2000 in ba zo da gudu an karba ba sai ka bi ta 1000 karshe sai ka ce ga 100 ma dai a bada kaseera qalilan Allah ya bada kaseera to da ka shedan kullum ya idukumul faqara yana wato yi maka alƙawarin cewa ko yana nuna maka cewa bayarwa dai ai aikin Allah da dukiyarka kamar talauci zaka yi kamar rashi zaka yi kamar tawaya zaka samu so da haka kullun sai kaga in an ce ai aikin Allah sai kaga kananan kudi ne suke shiga cikin akwatin ba zaka ga manya manya masu nauyi masu dubu-dubun nan ba sai da gangan yan 5-5 yan 10-10 yan 50-50 saboda haka ya kamata mu yi imani da wannan addinin cewa duk abin da muka ba Allah ta'ala mu yi asarar sa ba kuma za mu ganin kin ba ninkin wannan shine guri na 10 aya ta 268 guri na 11 da Allah ta'ala ya nuna mana amfanin ciyarwa da kuma alherin ciyarwa da yadda za mu ciyarwa a cikin suratul baqara shine aya ta 270 wacce muke karantawa yanzu wa ma anfaqtum min nafaqatin wa aw nazartum min nazarin fa inna Allah ya'lamu sannan za mu ga shafin nan gaba daya in kana da alqur'ani wanda yake bugun madina duk wannan shafin da Allah rama ya karanto mana duk akan maganar infaki ne duk maganar infaki za mu tayi da haka za mu ta zaburarwa sai mun ga ajihun mutane yayi kasa tukunna an yi ta debowa ana fitarwa ana bawa addinin Allah ana taimaka bayin Allah zaka ga alherin abu zaka ji dadin rayuwarka idan ka zama mai infaki mai ciyawa mai taimako mai aikin kirki sannan za mu ga ayar da ke bin wannan tace ta 271 in tubdu sadaqati fa ni'am ma hiya wanda za mu bayanin ta sannan aya ta 10:13 ita ce wa matun tuqu min khairin fa ili anfusikum abinda kuka ciyar na alheri Allah ce dan kanku ne kanku ku kaiwa wanda ya ga ya bada dukiyarsa ya taimaka addinin Allah ko ya taimaka bayin Allah kansa yawa to sannan kuma ta karshe ita ce ta 274 allazina yunfiquna malan bilayli wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrun inda rabbihim wanda anan kuma zamu ji bayani game da bayar da dukiya a kowane yanayi akwai lokacin za a nemi taimako da daddare ake son a tara kuɗin akwai lokacin za a nemi taimako da rana ake son a tara kuɗin akwai lokacin da a sirrance ake so ka bada kuɗin akwai lokacin da a fili ake so a bada kuɗin domin wanda baya bayarwa ya ga ana bayarwa ya ayyukan farilla an fi son a bayyana su in za ka bada zakka ka bayyana zakka ka bayar don kaka mutu wani ya ce baka zakka amma aikin nafila ka yi shi a ɓoye in za ka fidda dukiyar da ka san Allah ne ya wajabta maka ka fitar ka yi a fili ka ce jama'a ku zo ga zakka a baku to kaga kowani ya ji zai ce eh lalle a gabana na taɓa ganin ya bada zakka amma idan na nafila ne an fi son ka yi shi a ɓoye dama nafila ne ba tilasta aka saka ka yi ba an fi so ka sunna wa mutum a ɓoye ba wanda ya gani ba wanda ya sani abana hata la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu kai abin a boye har hannunka dayan bai san abin da dayan ya bayar ba to ana so mutun ya kai wannan matsayin dangane ga abin da ya shafi ciyarwa haka nan muka koma kan maganar wato ainihin bakance zamu ga cewa wata al'ada ce ko wata dabi'a ce ko wani yanayi ne da musulunci yazo ya samu mutane suna yi wajen abin da ya shafi wato dora ma kansu wani nauyi da Allah ta'ala bai dora musu ba suke dora ma kansu ta hanyar wato ainihin bakance bakance a ta'arifin sa shine mutum ya lazumta wa kansa ibadar da ba a tilasta masa ba ya tilasta wa kansa kala biyu ne akwai mai sharadi akwai mara sharadi akwai mai tafsiri akwai mara tafsiri mai bambancin su misali mutum ya ce na yi alkawari tsakanina da Allah duk wata sai na yi azumin kwana 8 litinin da alhamis litinin da alhamis in ka faɗa haka to kai yanzu azumin litinin da alhamis ba sunna bane a kanka ya koma wajibi ku kula da kyau ba kai azumin litin da alhamu amma ka ja bakin ka kai shiru ranar da kaje ba za ka iya ba sai kai ba amma kace a aini na riga na wa Allah alƙawari duk alhamus da din litinin sai na yi azumi to kana fadar haka dole ya sai kai dole sai kai to da ka mai da shi me ba kance ka mai da shi wajibi shi kuma idan ka mai da abu wajibi akan ka yanzu kai ya tashi akan ka daga sunna ya koma wajibi to da Allah ce wal yufu nuzurahu in suka yi alƙawari su cika yufuna bin nazari suna cikawa da alwashi kenan ba ce kai ba amma in kai tilas ka cika ko kuma ka ce yayi alƙawari duk sanda na samu kuɗi 10,000 sai na yi sadaka 2,000 ciki ka ko me na samu sai na bada 20% sadaka fi sabilillahi ba fa saka akai ba kai ka dora ma kanka to sai ka samu miliyan 10 kaga tilaka ka bada 2 sai ka samu miliyan 100 kaga dole ka bada 20 sai ka samu miliyan 1000 kaga dole ka bada miliyan 200 to in ya fara girma sai ya tsorata ka da lokacin da kai alƙawarin kana samun 1,000 ne sai kaga 200 ba matsala sai ka zo kana samun 100 kana ga 20,000 ba matsala sai ka zo kana samun miliyan 10 sai ka fara jin kuma nauyin fitar da miliyan 2 sai miliyan 100 ta zo sai ka ji nauyin fitar da 20 kai kace zaka dinga bada 20% kai wa Allah alƙawari kare ka ja bakin ka kai shiru wani yana cikin talauci bai san girman kuɗi ba bai san nauyin kuɗi ba bai san kimar kuɗi ba bai san darajar kuɗi ba bai san wahalar tara kuɗi ba bai san wahalar kashe kuɗi ba kawai sai ce a bari dai mu samu kuɗi ay insha Allah sai na sayawa masu da'awa mota 40 sai na gina masallatai da marakis sai na dauki nauyin mutum 1,000 sun tafi waje sun yi karatu sai kuɗin suka zo kuɗin suka zo kuma aka jarafe shi da sansu aka jarafe shi da rowa sai kaga kuma yana tuka maka mai aka rama kallawa da alƙawari ne kuma yanzu na ga ba zan iya cika ba to wace kai waye ce kai to da kaman nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si wanda ya dauko alƙawari cewa zai bi Allah to ya bi Allah wanda ya dauko alƙawari zai saba Allah kada ya saba Allah shi sa aka ce shi alwashi wanda zaka ce na dora ma kai na duk wata zan yi kaza ko duk sati zan yi kaza ko zan dinga yin kaza wannan shine alwashin da baka sa sharadi ba in ka ce idan Allah ya sa na ci jarabawa ko Allah ya sa na sai da kayan nan ko Allah ya sa na gama karatun nan lafiya na fita da kyakkyawan sakamako ko Allah ya sa na samu kuɗi kaza ko na samu riba kaza ka ka sa sharadi ni kuma ne alƙawari zan yi kaza to wannan alƙawarin shine ake so duka bin sai ka cika sai ka cika ko mutuwa kai sai an cika maka wannan alƙawarin kun ga wata mata da ta shiga jirgin ruwa yana tambal-tambal sai ta ce ya Allah idan ka tseratar da ni daga jirgin ruwan nan ni kuma na yi alƙawari zan yi azumi na wata guda sai kuma Allah ya tseratar da ita kafin ta yi azumin sai ta rasu kaga ta rasu da me da bashin azumin wata guda a kanta sai yarta ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah mahaifiyata ta dau alƙawari idan Allah ta'ala ya tsirtar da ita daga wani jirgin ruwa da ta shiga wanda ya so ya kife ta yi alƙawari za ta yi azumi na wata guda to gashi kuma ta rasu ba tare da ta yi wannan azumin ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki mata wannan azumin ki sauke mata wannan nauyin. Wadaka kenan waɗannan hadisai da suke karantar da wajabcin cikawa da alwashi idan mutum ya ɗauka ko dai alwashi ne da mutum ya yi shi mai mafita wato mai fassara kamar ka ce zan yi kaza a lokaci kaza ko kuma zan yi nawa Allah alƙawari in dai na samu dama zan yi kaza ko kuma zan dinga yin kaza kawai ba tare da ka sa sharadi ba to waɗannan guda biyun dole in ka yi su ka cika su. Saboda wannan hadisi na Imam al-Bukhari mai lamba ta 666 mai lamba ta 6700 da kuma ruwayan Abu Dawud mai lamba ta 3289 da ruwayan Tirmidhi mai lamba ta 5526 da ruwayan Ibn Majah mai 2126 da kuma yazo a cikin Musnad na Imam Ahmad da kuma Ibn Hibban da Imam an-Nasa'i a cikin Al-Kubra cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi nana na insha Allah ya ƙara mata yarda wanda ya alwashi zai bi Allah to ya bi shi wanda ya dau alwashi zai saba wa Allah sai kace in na samu kuɗi sai na daure dan uwana sai Allah ba ku to kaka daure shi ko kuma dama wani ya ce mutunci na in na samu dama sai na rama to kaka rama din idan alwashinka na sabo ne ko na cutar da wani ne ko na zalunci ne ko na cin zali ne ko kuma ba abu ne mara kyau zaka aikata gashi kai alƙawari tsakaninka da Allah zaka aikata mummuna to ka ban mummuna sai kai ka fara irin tarantsuwa shine ka je ka ciyar da miskini 10 ko ka dinka musu tufafi su 10 to haka na hadisin Imran bin Hussein yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu bakance a cikin saban Allah haka nan kuma abin da dan adam bai mallaka ba sai kace nayi alwashi zan bayar da mota alarama zaka ce ko babu din alarama ko keken alarama naka ne sai ko kace alarama keken ka zaka fito da shi a ba wani me ya faru kace alwashi nayi idan Allah ya sa na gama ka abin nan lafiya na zo lafiya zan yi sadaka da babur dinka ko mota ka ko keken ka sai ce to naka ne kaga ashe ba za kai bakance akan abin da ba mallakar ka ba ba kayan ka ba sai akan abin da ka mallaka sai wanda kake iko da shi sai kuma abin da ba saban Allah bane to shi yasa a wannan ruwaya ta Imam Muslim kenan da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah haka na a wata ruwaya ta zo daga Abdullahi daga Sayyidina Umar da kuma dansa Ibn Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani gaba da daukan alwashi don mutane da yawa suka dauki alwashi ne a lokacin da ba su da dama in damar ta zo sai su kasa ko ko mutun ya dauki alwashi a lokacin da yake ga wato yana da dama sai kuma daga baya damar ta ki samuwa sai zo ya kasa cikawa ga alƙawari yawa Allah kuma gashi ya kasa cikawa to ƙara kai shiru da bakinka ka ban niyya a zuciyarka cewa Allah ka bamu dama mu yi aikin kirki amma kada kai alƙawari cewa zaka yi kuma ka zo ka kasa yi yace dama ana fidda abin da ya daga marwaci bai saba kyauta ba bai saba alheri ba bai saba tsayuwar dare ba bai saba aikin lada ba sai ya ce nayi alƙawari zan yi kaza domin a daure shi a fidda wannan daga jikinsa haka nan kuma a wani hadisi na Abu Hurairah wanda ya zo a Bukhari da Muslim shi ma yake cewa hakika bakance wato baya kusantawa daga dan adam da wani abu wanda Allah bai kaddara masa ba sai dai kawai bakance yakan yi muwafaka ne da kaddara sai Allah ta'ala ya fitar daga marwaci abinda shi marwacin baya son ya fitar daga gare shi to haka nan ya zo a zamanin jahiliya sun kasance suna yin bakance shi bakance al'ada ce da daddiya a cikin addini ana yin sa shi yasa yake cewa anni nazartu laka ma fi batani muharrara cikin kissar wato mata Imran ita ma ta yi bakance Allah ya bata da kaza kaza anni nazartu li rahmani sawman kenan tun zamani kafin zuwa musulunci ana yin bakance baka zamanin jahiliya ma suka yi bakance shi yasa a cikin kissa da aka kawo mana ta Abdul Muttalib cewa yayi bakance idan Allah ta'ala ya bashi yaya 10 maza a jere zai yanka na 10 sai kuma na 10 ya zamo wa sai zamo Abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai Allah ya sa masa sansa sai ya tambayi wata mata to ni gashi nayi bakance zan yanka dana na 10 kuma gashi dan na 10 na fi sansa yanzu ya zai sai ce a to in an kashe mutum a cikin ku nawa ake bayarwa aka ce raƙumi 100 take to aje ayi ƙuri'a tsakanin sa da raƙumi 100 akai da raƙumi 100 sai abin ya fada kansa aka ƙara 100 ya fada kan raƙumin ya fada kansa har sai da aka kai kusan raƙumi 1000 tukunna sannan ya fada kan raƙumin aka yanka to haka nan kuma Nutaila matarsa wacce ta haifi Abdullahi dan Abbas matar Abbas wacce ta haifi Abdullahi dan Abbas ko wacce kai ta haifi Abbas matarsa wacce ta haifi Abbas Nutaila sunanta to ita din ma ta yi bakance wata rana Abbas din yana yaro sai ya bata da ya bata sai ta je ta Ka'aba ta daga duke ya Allah dana Abbas ya bata idan an gan shi nayi alƙawari zan yi wa Ka'aba riga da zanin dibaji wato zani ne mai tsadar gaske sai Allah in dai an ga dana to nayi alƙawari zan wa dakin nan riga mai tsada ta dibaji da aka gan shi kuma sai da ta samu dibajin tewari Ka'aba riga da shi to kaga wannan bakance ne haka nan sayyidina Umar ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah nayi bakance a zamanin jahiliya zan yi itikafi dare gaba daya zan yi a masallaci mai alfarma nayi alƙawari cewa zan shiga dare mai zan shiga cikin wato masallaci mai alfarma tun daga dare har sai gari ya waye nayi wannan alƙawari manzon Allah ya ce ka cika alƙawarin kenan wani yana itikafi itikafi sunna ne mustahabbi ne in kai kana da lada in baka yi ba baka da alhaki amma an kace aini nayi alkawari wannan shekara sai na itikafi na kwana 10 to yanzu kai ya tashi daga sunna daga kanka ya zama wajibi tilas ne ko me kake ka bari ka zo ka shiga masallaci kai kwana 10 domin kai ka fada da bakin ka baki shi ka daura wuya ko ko yanka wuya yake to kaga duka yana yi yana daura wuya yana yanka wuya saboda haka wannan ba kancan kenan to haka nan wata rana aka samu wani mutum kawai wai wani tsoho wai sai alƙawari wai zai je maka a ƙasa gaji tsoho fa kuma wai alƙawari zai je maka a ƙasa haka shikenan yasa suka ce to bismillah baba yaransa masu ƙarfafa guda biyu suka rako shi ana tafiya in ya gaji sai ɗaya rike kafarsa ɗaya sai rike kafarsa ɗaya ana tafiya ya gaji kuma ya alƙawari kuma gashi ya gaji kuma ya alƙawari to da haka ake tafiya da shi wanda ya rike kafada da wanda ya rike kafada da yana tafiya da shi to inda Allah ya taimake shi sai aka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce wannan tsohon fa da ake ta cicibarsa sai ayansa suka ce ya rasulullah alƙawari ya zashi maka a ƙasa sai manzon Allah ya ce kai tsoho hau da Allah hau abun hawanka Allah ta'ala ya wadatu gabarin wannan bakantar ai akwai azaba cikin wannan ai tafiya a ƙasan akwai azaba ko ba zai iya ba kaka ba wancan wanda ya tsaya a ranin ne ai yace ba zai shiga inuwa ba ya kuma tsaya yace ba zai zauna ba kuma yace ba zai magana ba kaga wannan duk a cire shi daga ciki duk na saban Allah ne kana da abun hawanka sai kawai ka tafi a ƙasa to wani abu mai addinin Allah zai karu dan ka ji a ƙasan banda kai da zaka sha wahala raka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya hau ya je ya hajji amma ya akan abun hawa wannan tafiyar da yace zai a ƙasa wace kasa wato a janye ta kun wannan yana nuna mana kenan wato bakance yana iya zama mutun yayi shi a hanya mai kyau ko mutun zai iya yin bakance a hanyar da wato ainihin ba ta dace ba shi sa Allah ta'ala da ya tashi magana akan ciyar wanda bakancan sai yace mana wa ma amfa'atun min nafaqati abinda kuka ciyar na ciyarwa anan ciyarwa na kira ce su yi siyaƙi shart ta haɗa kaɗan ta haɗa mai yawa ta haɗa na wajibi ta haɗa na mustahabi ta haɗa wanda aka yi akan addinin Allah ta haɗa wanda aka yi akan bayan Allah domin duk inda ake kashe dukiya duk duniyar nan in ka duba inda ake kashe dukiya za ka ga mu musulmi kashe dukiyarmu a fuska biyu ce fuska ta farko mu gina addinin Allah masu gina masallatai masu ke yi gina addinin Allah masu gina makarantu na islamiyya gina addinin Allah suke yi masu ba da scholarship ƴaƴan musulmi su je su karatu ko na likitanci ko injiniyanci ko sauran fannoni masu amfani don su dawo al'ummar musulmi su samu cike gurbin wannan bangaren duk su ma me suke yi gina addinin Allah suke yi masu siyan motoci da babura da bayar da kuɗi ga masu da'awa su tafi ƙauyuka su je su karantar da mutane su raba musu taki su koya musu sana'a su koya musu ilimi a je wani guri sun musulunta amma ba su da sana'a a zauna a koya musu sana'a ta noma ko a koya musu dabaru na kiwo ko a koya musu dabaru na ilimi a ɗebi 'ya'yansu a kawo su birni a sa su a makaranta su yi ilimi su koma su je su karantar da iyayensu ko a koya musu sana'a su je su baza sana'a domin addini sai da sana'a sai da ilimi sai da kuɗi sai da ilimi da haka duk da musulmi yake ana son a samu ilimi a gurin kuma a samu ana sana'a a gurin musulunci bai daka zauna ba ka da ilimi ba ko bai daka zauna ba ka da aikin yi ba domin mara aikin yi komai zai iya yi duk mara aikin yi fa yana da aikin yi aikin yinsa shine danyen aiki in ba kai aikin kirki ba sai kai aika aika ko kai mummunan aiki to shi yasa musulunci yace kai ilimi kuma ka koyi sana'a da ilimi zaka taimaki kanka ka taimaki kuma addininka sannan da inda kuɗi zaka taimaki kanka ka taimaki addininka don an ce ai rijiyoyi kun ga rijiyoyi aiki ne na da'awa kuma aiki ne na raya bayin Allah aka ce a gina makarantu shi ma aiki ne na raya addinin Allah da raya bayin Allah ko aka ce a je a yi titi ko a sai fili a makabarta ko a je a yi wa mutane gada ko a je a yi musu asibiti ko a yi musu cibiyar koyar sana'a ko a je a gina musu ɗakin karatu ko a ɗauki 'ya'yansu a je a sa su a makaranta su je su koyi ilimin zamani don su samu abin da za su riƙe kansu domin ka koya wa mutum kamun kifi ya fi ka ba shi kifin domin ka saba wa mutum da ba shi kifi gashashe ka sai ka gasa kifin ka cire ƙayar ka cire karmin ka bashi ya ci to zuciya zaka kashe masa amma kace zo mu je bakin ruwa kaga yadda ake yin fatsa kaga yadda ake sa kalli kaga yadda ake jefawa ga yadda ake kamawa to in ya saba kamawa ta ran sai arziki a wajen kamawa idan suka ce ka bawa ka koya wa mutum kamun kifi ya fuka je ka dinga bashi da faffai ga shashen kifi wannan kai masa haka wato ranar da baka bashi ba yana cikin yunwa kenan saboda haka a koya ma ƴaƴan musulmi sana'o'i a ɗebo mutane daga ƙauyuka a kawo su birni su yi karatu su yi ilimi su je su karantar da ƴan uwansu a koya musu sana'o'i su je su koyar da ƴan uwansu sana'ar noma ta zama ta zamani a zamanantar musu da yadda ake sana'ar noma wadda za ka sha wahala kaɗan ka samu arziki mai yawa a koya musu yadda ake ciwo ka sha wahala kaɗan ka samu arziki mai yawa yanzu an daina shan wahala mai yawa kuma a samu arziki kaɗan zamani ya zo da dabarar noma wadda ɗan guri ƙanƙani sai kai abu mai yawa yanzu ƴan fulawoyin nan da muke shuka a ƙofar gidajenmu da kuma kewayen gidanmu za ka iya cire su yanzu ka shuka abin da za a yi amfani da shi a gidan sai ya zama gurin ya zama lambu da anan za a dinga samun kayan marmari anan za a dinga samun kayan cefane su tattasai attaruhu tumatiri albasa duka za a iya yin su a gefen gida yanzu an gano shuka fulawoyin nan kawai a mai da gurin ya zama gurin da za a iya samun kuɗi a shuka abin da zai iya zama su gwanda ɗin nan su ayaban nan ana yin ƴan wuri waɗanda za ka zo ka ga gidanka ya yi kore shar kuma sannan ana samun kuɗi ko ana samun abin da za a ci a sha duk wannan dabara ce ƴan gonarka ƙanƙanuwa sai ka zo ka sarrafa ta ka yi amfani da ita ka zuba arziki mai yawa da ku sai ka ga babban gona amma abin da za a samu ma ba zai isa a sai taki ba to yanzu dabara tana nan dabara mu koya wa mutanenmu dabarar noma na zamani da dabarar kiwo ta zamani